أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى فإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة
wani mara kyau ya kamata ka hana shi duk da cewa zamanin mun nan yana da wuya yanzu kar hana dan mutum ko kai masa tsawa sai baban ko kuma uwar da fito ta hauka da zagi ko ya hauka da fada dan me za ka yi wa ɗansa magana amma duk da haka ya kamata mutane suna yin magana da rashin yin maganan shi ya kawo mu halin da muke ciki a yanzu barnan ta yi yawa har kuma ba zai gyaru ba illa ma sha Allah. Ubangiji yana gaya mana cewa a cikin ahlul kitabi din akwai mutanen kirki kamar su Abdullahi bin Salam sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da su Najashi sarkin Habasha wa'annan mutane ne da suka yi annabi suka yi imani da annabi Musa ya zo kuma ya musulun da ya yi imani da annabi Muhammadu wannan kuma mutum ne da ya yi imani da annabi Isa ya zo kuma ya yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma in ce Allah yawancin ahlul kitabi ba su kai ne kafirai ne ba su da kirki duk da haka Ubangiji ya ce mana lan yadurru ai har abada idan ku dai mu'mine ne kun imani da Allah imanin ku ya zama na gaskiya to lan yadurru ba za su cuce ku ba su waɗannan yahudu din har abada illa azan sai dai zage-zage da baki suka da baki ga addinin ku da ƙarece-ƙarece da faɗe-faɗen da ba za a rasa ba amma su cutar da ku ba za su iya ba in dai ku mu'mine ne illa azan sai dai cutarwa na baki wa in yuqatiluku in kuma suka yaƙe ku suka ce za su yaƙe ku su yahudu ko nasara din in dai ku mu'mine ne to yuwalluna al-adbara za su koma suna kareyu ba za su samu nasara ba summa la yunsarun kana ba za a samu taimako a kansu ba in dai kun yi imani da Allah kun tsaya kan dokokin Allah to yahudu da nasara ba su da nasara a kansu amma bayan ba kun yi imani ba ko imaninku a baki ne bai wa cikin yanzu ya ce ba ya ga musulmai nan ana ta kashe su ko'ina ana azabtar da su ko'ina to kar mutum ya manta akwai abu guda biyu a koyaushe cikin ibtila'i na Allah tsakanin su da musulmai wani lokaci yakan sa a ci nasara a kan musulmai saboda ya gwada imanin musulmai ɗin wani lokaci kuma yakan sa a samu nasara a kan musulmi saboda raunin imanin musulmai ɗin abu biyun nan duk yana sa a samu rauni a kai a samu nasara a kan musulmi musulunci in ya zama a baki ne kawai ko kuma a takarda ma'ana a ainihin naka za a rubuta kama a wasu kasashe dole ne ka rubuta addininka shi ne a cikin ainihin na su za a rubuta a wani ba a musulmi ne wani kristan ne a wani ba yahu ne wani a buda ne wani hindu ne to iyaka addininsa a cikin takardar ne amma a aikace baya yin sallah baya yin azumi baya yin komai na musulunci da aka ce kuma duk abin da musulunci ya yace ya bari bai bari ba shine ƙarya shine shan giya shine caca shine zamba shine yaudarar mutane shine cin amana shine mai to wannan ba shi da garantin Allah ya taimake shi ba shi da garanti to abin da ya samu musulmai yawanci ko yanzu yawanci kasashe za ka samu yanzu haka ka shiga kasuwar jinjirin nan ko ka je kasuwar gamboru ko ka je kasuwar abaganara ko madaganari ko ina dai kasuwa a cikin nan ko ka je kasuwar kirmi a kano ko ina kana shiga kasuwar in dai kai malami ne kuma ka san abubuwan da shari'a ta ce a yi a kasuwa za ka ga cewa ba a yi, daga shigan ka kasuwa za ka ga cewa ba wani abin da ake bi na abin da Allah ya ce a yi. To kaga anan a cikin sha'anin kasuwancin mun kaucewa Allah, mun kaucewa Allah, mun kaucewa tunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu misali ka ga ka ce ya yi shiga kasuwa, da ya shiga kasuwa sai ya je wajen ƴan hatsi, da ya je wajen ƴan hatsi sai ya sa hannunsa a cikin buhun da ake sayarwa ya fita, sai ya ga da danshi, ma'ana hannunsa ya jike, sai ya ce wa mai hatsin menene wannan, sai mai hatsin ya ce a ruwan sama ne ya bige shi, kuma ƙarya ya yi ya jika ne don a ce hatsin sabo ne ba tsohon hatsi ba ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana falaysa minna, duk wanda yawa musulmi ya ghashi baya daga cikin su. To kaga mai yiwuwa wannan shi ya dauka ba komai bane, ya ji ya jika ya zo ya zauna in an yi kiran sallah kuma ya je ya sallah, kuma gashi yana gishi musu. Kuma akan rage ma'auni, yanzu za ka je ka samu wajen yan hatsi da yan tattasai da yan barkono a cikin kasuwoyinmu nan duka, menene ba ma amfani da ma'auni a Najeriya, ba ma amfani sai da mudu, mudun ma ba ma amfani sai da shakai kadai ko? To shakai kadan nan sai ka samu ammo ka lashi, kuma ana jiba sai ka ga ana yi haka. To yaushe aka cika aka tabbatar ya cika ba a yi rage ma'auni ba a duka, a kan fa rage ma'aunin nan musamman Allah ya aiko annabi shaidu, annabi guda aka aika wa gari saboda suna rage ma'auni, a kan haka kuma Allah ya halaka da su a kan rage ma'auni. Za ka samu kasuwanku wannan fanna magana a kan wanda su suna saida tattasan ne na gaskiya, amma in ka je wajen ɗan bushashen tattasai wa'inda babu imani a zuciyarsu ma sai sun daka janjala su haɗa da tattasan a zuwa tsero musu. To wa'innan duk irin abubuwa wannan a sana'a ke. To sannan ka zo ka danne daga cikin musulmi wanda za ka samu ka ce masa to da Allah ba da ya yi ga kuɗin nan ka ajiye mini don tsoron Laraba a kan ba, yau ba lahani ba, ce masa tsoron Laraba zan zuwan ka. In ka tsoron Laraba kantinsa sai ka samu a kulle, ka jan bai makwacinsa ina wani ka ce ai yau cikin sa zube su ko bai da lafiya bari ku je gida ku ka je gida. Ai malam ya fi cikin da safe yau karfe bakwai ma ana karfe bakwai ya fita, kuma ilan lafiya ya fita karfe bakwai baya kanti kuma baya gida saboda ya tsarar da na ba za ka zo karɓar kuɗin ka. Shi yasa ya fita yake gona dan me dan kuɗin na ka ya kasu a wani hanya saboda rashin amanan mutanen wa'inda suka taru suka yi yawa cikin harkokin ga cin amana ga zamba ga haɗi ga zina ga zina ga shan giya ga caca ga duwaɗi ga mata suna neman mata a fili ba koyi ba. To waɗannan duka ba abin da zai hana nasara su samu nasara a kan saboda kowa kun bar ka'idodin da Allah ya ce. Dama Allah ya ce mana ne ku ba ku manta ba ayar ba kuntum khayra ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. To yayin zamanin kuma ba ku yi, shi yasa idan yaki ya hada ku da kafiran sai aga ana ta kashe musulmai saboda kazanta da dauda da kai yawa a cikin musulmai din, kazanta da yawa dauda kuma ta yawa. Mutum ya san bai ba matar sa kudin ce ba ne ba, kuma ya san matar sa ba ta aikin komai, sai ya dawo gida sai ta dafo masa kaza, kuma ya san ba ta kiwon kaji, sai ya ta kawo masa shinkafa miyan kaza, kawai sai ya wanke hannunsa ya cire babban rigarsa ya buɗe cikinsa ya zauna ya ci, shikenan ya kwanta ya yi bacci ya tashi ya fita, ba zai tambaye ta ina ta samu ba, me zai ta samu bai sani ba. To waɗannan abubuwa ne suka taru suka fata musulmai, wanda ya sa in ka ga ana kan shekar ka ce a ya Allah ya ce a nan ka ara abin nan nasara ba za su samu nasara a kan musulmai ba, kuma gashi suna samu, to ka san tambaye ta yi yawa. Ubangiji ya ce su Yahudu din Bulban ai an buga tambari alaihim a kan su na azullan na ƙasƙanci, an buga tambarin ƙasƙanci a kan duk wani mai Yahudu, komai kudinsa za ka gan shi wulaƙantacce, komai mulkinsa za ka gan shi wulaƙantacce, ba za ka gan shi kamar yana da wani daraja ko martaba. Aina ma su duku inda aka same su a gabancin duniya ne ko a yammacin duniya ne, ba za a same su da wani daraja ba, in kuma da wani mutunci to sun rabu ne da wani. Ko yanzu ƙasar Yahuda nan da kake ji Isra'il, da a ce ba ta rabu da Amerika ba, da tuni an gama da ita ai rabuwarta da Amerika, shi ya sa ta samu wannan ɗaukaka, take samu take tunkaro take buɗe baki take daga murya take mana, amma ba nata ne ita kanta ba. Ubangiji shi ya sa nan yace illa bi hablin min Allah, sai dai da abinda Allah ya rubuta ya kaddara cewa wannan zai same su, to wannan ba zai wuce ba sai ya same su, wa hablin min annas, da kuma garanti ko kuma igiya na mutane shine rabuwa da suka yi da wasu ƙasa ko wasu jama'a. In ba su rabu da kowa ba, su zaman kansu ne, ko da tuni an gama da su ba za su taɓa samun ɗaukaka ba, su bani Isra'il, haka Ubangiji ya faɗa a cikin Qur'ani. Wa ba su koma kuma su bani Isra'il din nan bi ghadabin da fushi min Allah daga Ubangiji. وضربت عليهم المسكنة حكنا أنفق تنبري نتلوشي نتيا قوم أزجي بيوم ذاك جيش كما مزياج سود وأن تنبري نتيا دعك فقا أبو شو جئن دعك جرس ذاك ألام تلوشي ألام نتيا تاريخ سود بذلك بأنهم كانوا كتنشي يقولون بآيات الله suna kamo cewa da ayoyin Allah, wa yaqtuluna al-anbiya, suna kashe annabawa ba tare da haƙƙinsu ba, bi ghairi haqqin, ba tare da wani haƙƙi ba. Zalika wajjanan ka bima asaw, saboda abin da suka saba na daga umarnin Allah, wa kanu yatadun, suka kasance suna wucewan halalci zuwa haram. To a nan kullum Qur'ani idan ya kawo maka labari, suna gaya mana cewa kullum Qur'ani ya kawo mana labari, za mu duba meye yake ba mu labari. Kaga nan ya gaya mana cewa Yahudu sun koma da fushin Allah, kuma an buga tambari na ƙasƙanci, kuma an buga tambari na talauci da wulaƙanci a tare da su. Sai ce saboda me? Sai ce saboda suna kashe annabawa ba da wani da mai haƙƙinsu ba. Na biyu ya ce kuma bayan suna kashe annabawa suna wuce iyakokin Ubangiji, ba su abin da Allah ya halal ne, suna wuce shi zuwa haram, suna aikata. Ma'ana in ka duba su Yahuda na suwaye, ‘ya’yan Yaqub ne, jikokin annabi Isaka ne, jikokin annabi Ibrahim, amma da suka saɓi Ubangiji suka kafirce da ayoyin Allah, Allah bai duba nasabarsu ba, ba ruwansa da nasabarsu, to shi ne a nan mu ma mu roga kula da irin wannan karkarin da kin kawo cewa kai dan wane ne ko jikan wane ko kuma kai kabilan jikokin shau usmani ne ko kuma jikokin shaulamin ne ko kuma jikokin ukuba ne ko jikokin wani daga sahabbai ne ko kuma abulani ne ko kuma bare-bare ne ko hausawa ne ko idan har kuma kuka zo kabilan kuna kashe malamai dan su ne matsayin annabawa a yanzu ba tare da haƙƙi ba kuna kashe malamai ba kai raba da dini malamin kuma ne yana fatan gaskiya kuka zama kuna kashe su ba haƙƙi to fushin Allah zai sauka akan ku kamar yanda ya sauka akan Yahudawa in kuna halitta abin da Allah ya haramta na daga zina shan giya wani zuwa jata zuwa kudin ruwa da sauransu to kuma Allah zai buga tambarin gudanarci da talauci a kan ku kamar yadda ya buga a kan Yahuda idan kuma kuka bi Allah ba wa'inda suka bi Allah su kuma Allah ya ɗaukaka su to kuma haka Allah zai ɗaukaka sar da kabi Allah ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ɗaukaka ka akan duk wa ansa laysu sawa'u ai su ahli kitabin nan ba daidai suke ba akwai wasu daga cikin su mutanen kirki wasu daga cikin su kuma mutanen banza ubangiji ya ce min ahalin kitabi ummatun a cikin ahalin kitabi akwai jama'a wa'inda suke madaidaita suna tsaye kan hukukin Allah kamar su Abdullahi bin Salam Imran bin Hussein wa'inda suke sahabbai ne na manzon Allah sun haddace at-taura sun bi annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka ganta da suka bi wa'annan ya ce su din a kuma ce wajen da suke tsaye da adalci ya tuluna ayat Allah ayat Allah suna karanta ayoyin Ubangiji shi ne Qur'ani ana al-layli tsakiya da dare ko kuma cikin lokacin na dare wa hum yasjudun al-hali suna yin nafila da shi akwai ba wai duk ahlul kitabi bane suka bace akwai mutanen kirki a cikin su wa'anda suke yin nafila da daddare da qur'ani suna yin ibada wa'annan su ji ubangiji mutanen kirki yu'minuna billahi suna imani da Allah wal yawmil akhir da ranar tashin alkiyama ma'arufi suna horo da kyakkyawan aiki wa yanhuna 'anil munkar suna hani kuma da mummunan aiki in ji ubangiji wa'annan dinnan ahlul kitabi din wa yusari'una fil khairat suna yin rike-rike da sauran al'umma fil khairat cikin aikin alheri wa ulaika wa'incanan ka suna daga managarta ma'ana mutanen kirki in ji ubangiji na
yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها قرون صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
Ubangiji ya gaya mana yace wa yusabiquna bil khairati, suna yin gaggawa wajen aikata alheri ko kuma suna rige-rige wajen aikata alheri, su mutanen ahlul kitabi din nan, dan a can ya ta kawo laifin shi ne ce fa kar ku ɗauka dukkansu mutanen banza ne, akwai mutanen kirki a cikinsu, akwai waɗanda da daddare ba sa bacci, aikinsu shi ne yin nafila da Qur'ani cikin dare har gari ya waye, kuma duk wani aikin alheri suna yin gaggawa a cikinsa. Wani ya taɓa tambayan wani daga cikin bayan Allah, ya ce masa ne hukuncin yin azumi a cikin tafiya, ya ce to Allah ne ya umarce mu da yin mubadara cikin ayyukan alheri mu yi gaggawa, ya ce to wannan yana daga cikin mubadara cikin aikin alheri, kana cikin tafiya amma kai azumi ba wajibi ba ne a kanka, amma saboda kana son alheri sai kai mubadara a ciki. Ubangiji a nan ya gaya mana cewa waɗannan suna daga cikin mutane na gari, wa ma taf'alu, ya ce abin da kuka aikata ko waɗansu min khairin na daga alheri, ko mai girmansa kuma ko mai ƙanƙantarsa, duk aikin alheri da ka aikata ko mai girmansa ko mai ƙanƙantarsa ka aikata, falan tukfuru, ba za a hana kuladansa ba, za a ba kuladansa cikakke. Ba wani aiki da za ka yi wanda ba za a ba ka ladansa ba, ko mai girmansa ko mai ƙanƙantarsa za a ba ka ladansa. Yana daga cikin irin wannan man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wanda ya aikata aiki na alheri ko mai ƙarƙantarsa kaman ƙwayan zarra zai same shi, ko mai girmansa ko da ya kai dutsen kohudu girma shi ma zai samu ladansa. Ubangiji ya ce a nan, wallahu alimun, Allah shi ne masani bil muttaqin, da masu tsoronsa. Dan Allah din a ayyukan baya karɓa sai na masu tsoronsa wanda suka ke ihlasi a gare shi. Ka gani an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar lahira farkon mutane guda uku da za a yi wa hisabi su ne, farko malami mai ilimi, sannan kuma da mai kuɗi wanda Allah ya ba shi kuɗi yana infaki fi sabilillah, da mujahid wanda ya je jihadi saboda Allah har aka kashe shi a wajen jihadi. Allah zai ce a zo da malami mahaddacin Qur'ani, sai Allah ya ce masa na baka Qur'ani na ka haddace shi a cikin zuciyanka, me ka yi min da shi? Sai ya ce ya Ubangiji, ai ina ta karatunsa ba dare ba rana, koyaushe ina karatun. Sai ya ce ba ka yi saboda ni ba, ka yi ne don mutane su ce kana da murya mai daɗi, ka iya karatu, kai makaranci ne, kuma sun faɗa shi kenan iyaka ladanka ke, saboda haka baka da wani lada a waje, Allah ba zai karɓa ba. Sai a zo da mai infaki shi kuma wanda Allah ya ba shi dukiya mai yawa, kuma yana ciyarwa miskinai ko yau suka zo gidan gidansa ana rabon shinkafa, ana rabon wake, ana rabon kuɗi. Ba ji wanda zai zo gidansa ya fita haka. Allah sai ya kira shi ce, to kai kuma na baka dukiya mai yawa. Da baka dukiya mai yawan nan mai kai min da shi. Sai ce, Ubangiji, ai na yi infaki kamar yadda ka umarce ni. Na ciyar dama na da hagu na ko ina na na bayar zai ce, kai ne dan a ce kai mai ciyarwa ne, dan mutane su ce kai mai kyauta ne, saboda haka ka an faɗa kuma baka da wani lada a wuri, ladan ka ya ƙare ana. Shi kuma mai wanda yake haji har aka kaje shi, Ubangiji ya zo ya ce, to na baka addini, na baka jarumta, na baka lafiya mai kai sha Ubangiji, na je na yi jihadi, na yi yaƙi, na cire takobi, na ko bindiga na, na yi harbi dama da hagu na, na yi tsara na kashe har aka kashe. To duk wannan baka yi saboda ni ba, kayi ne dan a ce kai jarumi ne, dan bukatar ka ne na duniya, kuma an faɗa shi kenan, baka da wani bukata. To shi yasa a nan Ubangiji yake gaya mana cewa ai innam wallahu alimun bil muttaqin, Allah shine masani da masu tsoron sa. Dan Ubangiji baya karban aiki sai wanda aka yi ihlasi a cikin, wanda kai saboda Allah ba rabon son zuciyarka, ba rabon son shaitan, ba kowa, wannan shine aikin da Ubangiji zai karba a wajen. Ko mai kankantarsa shine Ubangiji zai karba a wajen. Ubangiji ya ce, innal ladina kafaru, ka sani waɗannan da suka kafirce a ranar tashin alkiyama, lan tughna anhum amwaluhum wala auladuhum, a ranar tashin alkiyama fa ba za ta wadatar ba, ba za ta hana ba gare su dukiyoyinsu da suka tara a duniyan nan, ko ‘ya’yansu da zuriyarsu da suka haifa a nan duniya, ba za su hana su ba daga shiga azabar Allah a ranar tashin alkiyama. Min Allahi, ayi min azabihi, daga azabar Allah shay’an, wani abu ranar tashin alkiyama. Bisa al’ada idan wani ya abu ya samu tun za ka ga yana cewa, to nawa ne in biya mana, to ka ga yana da dukiya kenan. In ya buga motar wani za ka ku je mana fanal bida ya duba a gani nawa ne in biya, ko kuma motar ta sama nawa ce gaba ɗaya a biya shi, ko? To ko kuma in wani abu ne ya same ta ce, ku je maza-maza ku gaya wa ɗana wane ya zo ya same ni, cewa ‘yan sanda sun kama ni, ko kuma a sojoji sun tafi da ni, ko kuma jami’an tsaro sun, ku je ku gaya ‘ya’yana su zo mazarsa. To a lahira duk dukiyanka ba za ta fanshe ka ba a wajen Allah, dan ma babu ita ba za ba ka ganta ba. In dai ba sardoli ne ka tara da azumi da zakka da haji wanda suke halisa yoje ba, saboda ka san Allah ya riga ya ce mana, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. To in ba wannan ihlasi na addini ba, ka tara addinin ba, ba zai karɓu ba a wajen Allah. Ubangiji ya ce, to waɗannan ba za su amfana gare shi ba. Ula'ika wa in janaka ashabun nari, su ne ma'abuta shiga wuta, hum fiha khalidun, su masu dawwama ne a cikin wutar, la yufarikunaha, ba za su rabu da ita ba har abada. Siffan Ubangiji ya ce, mathalu siffan halakan waɗannan mutane, ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya, siffan abinda suke ciyarwa su kafirai kenan. Kafiri za ka ga kafiri ya je yana taimakon mutane a asibiti, wanda ba su da kuɗin asibiti yana biya musu, kuma yana kai kayan abinci gidan marayu, za ka ga yana sadaka wa kutare da makafi da makanjeyu. To duk waɗannan shi ne Ubangiji yake ce mana, idan suna gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kuma suna ƙiyayya da musulunci kuma sun kafirce da Allah, to misalin abin da suke ciyarwa a nan duniya. duniya ba misalin halakarsa ta misali ihlaki rihi bari ya ba ku in yi ubangiji ce bari in ba ku misalin yadda sadakarsu take halaka ya ce kamar misalin guguwa ce a rihu a nan yana nufin guguwa fiha sirrun a cikin guguwan nan kuma akwai wuta sirrun wuta asabar da ta tafi ita guguwan nan mai wutar nan ta sami har su gona kaumin nan mutane me za ta bari guguwa ce ga ta mai ƙarfi ga wuta a cikinta ta shiga gona me za ta bari kaga ba abin da za ta bari ya ce to haka kafirci yake yi wa sadakan mutanen nan yake yi wa kuma wani ayyukansu na alheri duk ne samin sai ya kona shi ba a halakatu ta halakar da shi ga baki ɗayansa to ka gani kafirci da sabon Allah haka yake yi wa ayyukan alheri na mutum in ya same shi ubangiji ya ce wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba bidiyai da wofin dadda ayyukansu nan da suka yi na alheri walakin amma dai an kusa ya zaimu kayukan suke zalunta bil kufri da kafir saboda duk abin da aka yi shi da sharadi idan aka rasa sharadin shi ma ba shurutin ya tashi in na ce maka na sai na tura huluna a nan na ce hulunan nan duk wanda ya zo daga ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe biyu na yamma zan sayar masa shi a kan naira 20-20 amma daga ƙarfe biyu duk wanda ya zo ba zai saye su ba sai naira 100-100 to sai kai ka tashi ka zo baka zo ba sai da la'asar kuma ka ce zai sayar maka naira 20 ka ga sharadi ya tashi to shi ya sa ubangiji ya riga ya ajiye sharadin kai karɓan sadaka karɓan taimako sada zumunci ya ce duk wannan ayyuka zai karɓa ne bayan musulunci idan ba musulunci to ba zai karɓe su ba za su yi amfani a wajen ba sai kai ka zo masa da su amma ba musulunci to kaga kai ka tsoci kanka yayin da ka zo da waɗannan abubuwa ba ka zo da musulunci shine ubangiji anan yake mana bayani yake takara ce to yaya mutum yayi aiki mai kyau ya taimaki mutane zaka samu akwai su da yawa ni kaina na san wasu waɗanda ba musulmai bane na san su da dama wallahi in kaga aikin su ya fi aikin waɗansu musulman in ka je yanda za ka in ka je ka gaya masa kukanka ba za ka fita haka ba sai ya taimake ka kuma ka je ka ga yadda gidansa yake cika za ka ga yana ta raba kuɗi yana ta taimako wani zai ce yana so ya yi aure zai taimaka masa wani an yi masa haihuwa kuma ba musulmi ba ne amma sai in ta jin tausayinsa ina ta yi masa addu'a ina ma da ya musulunta saboda ya samu alherin aikin nan da yake to amma ba zai yi ba ba musulunci zai samu wannan ayyukan barka a aikin banza su na
ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la yalunakum khabala la yalunakum khabala waddu ma alittum qad barat بغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عفوا عليكم لنا من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
أبيت يتي يا أيها الذين آمنوا yana mana wasiya yace ya kuwa inda kuka imani da Allah da manzansa da ranar tashin alkiyama la tattafu bi banata kar ku rufi masoya min duni kuma daga cikin ku ko musulmai wanda har za ku rinka kai musu asirin musulmai kuna gaya musu ka dauki wanda ba musulmi ba masoyi har kana daukan addinin musulmi ba wai an hana addinin musulunci bai hana kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba bai hana mu'amala ba kanti ne wannan ba musulmi ba yana sai da tafiya fa kai kana da moto ba ce wai karka je ka sai tafiya fa wajen wanda ba musulmi ba yana sai da katako ko siminti kai kuma ba musulmi kai musulmi shi ba musulmi ba kaje ka siya ba a hana ba yana sai da shinkafa yana sai da wake yana sai da fomu kai kana so kaje ka siya kai musulmi ne ba a hana ba abinda musulunci abinda ubangiji yake magana a nan shine asirin musulmai wanda idan ka je ka gaya masa zai je ya gaya wa makiyan musulmi wanda zai cuci musulmai asirin sunan na soja ne ko asirin suna kasuwanci ne sirrin suna kasuwanci wanda zai karya musu karfin iktisad nasu duk wannan karkai musulunci Allah ya ce karkai wannan dan in kai haka kaman ka dauki wuka ne ka daba cikinka amma zancen kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciniki da yahudawa yana ciniki da nasara yana ciniki da kowa manzo Allah har ya rasu ma akwai dirin sa ma'ana makarin sa na yaki wanda ya kai jingina a wajen wani ba yahudi ya kai kayan abinci aka ci a gidansa sai bayan rasu manzo Allah aka fanso wannan saboda akwai mu'amala tsakanin abu na kafa ta ai arne ne ni bazan siya wa ba wai haka aka ce ba asirin musulmai karka dauka ka je ka fada wa wanda ba musulmi ba kowanne irin asiri ne wanda ka san in ka fada zai kawo rauni ga musulunci ko kuma ga musulmai ko karka fada shine ubangiji yake cewa min dunikum ba daga cikin ku ba ko musulmai ko munafikai ba ga musulmai la ya'lunakum su kuma ba sa takaitawa ba sa kankantawa habalan wajen barna a cikin ku kun sani in sun san asirin ku nan ba za su kankanta ba su yi kasa a gwiwa ba wajen neman barna a cikin ku wadu suna burin ma alintum ai cewa ku samu wani wahala ko wata wahala ta same ku ko wani tsanani ya same ku su wa'annan kafiran tunanin su kenan da burin su sun san haka amma duk da haka suke daukar asirin ku suke kai musu tabbalat al-baghdahu gaba zance na gaba ya bayyana lakum gare ku min afwahihim daga bakin su abubuwan da suke faɗa a kan ku marasa kyau kuna ji kun sani amma duk da haka ku ɗauki asirin ku je ku gaya musu ubangiji yace karku haka ubangiji yace wa ma tufi sudurahum abunda kirjin su ko kuma zuciyoyin su take koyewa na daga gaba da kiyayya gare ku akbar shine mafi girma mimma bada daga abunda suka bayyana a bakin su ubangiji yace kad bayyana lakum al-ayat mun bayyana ayoyi ala adawatihim abisa gaban su gare ku in kuntum taqilun sun kasance kuna yin kuna da hankali da za ku gane saboda haka kar ku kai su matsayin masoya kuna kai musu asirin ubangiji ya ce ha antum yace gashi ku waɗannan kulali waɗannan mu'minai tuhibuna kuna son su waɗannan kafiran saboda ɗan uwanku ne na jini ko kuma abokananku ne na harka da ba ka san rabuwa da su wala yahibbunakum gashi su kuma ba sa son duk da cewa ɗan uwanku ne na jini din amma ba sa son ku kuma ba sa ƙaunan ku wa tu'minuna bil kitabi kulli gashi kuna imani da littattafai dukkan su kun imani da Taura kun imani da Injila kuna kuma imani da Qur'ani ba ku rarrabewa tsakanin ku kun imani daga Allah suke amma sufa idza laqawkum idan sun haɗu da ku kalu amanna dan jaha ai mu ma mun imani mun yadda su gaya muku da bakin su sun yadda cewa Qur'ani maganan Allah ne kuma ai musulunci da nasara duk daga wajen Allah ne su faɗa da baki haka amma a cikin su ba haka ba shine ubangiji yake wa idza halaw idan sun kadaita sun kebe daga cikin ku sun koma addu sukan yi cizo alaikum saboda haushi da bakin ciki da gaba gare ku al'anamila kan ɗan yatsa ma'ana sukan sa haka su ciza ɗan yatsa saboda ƙiyayya da gaba gare ku minal ghaiz saboda tsananin fushi da gaba to ku gaya musu kulkan ku gaya musu mutu ku mutu bin ghaizikum da bakin cikin ku falan taro ma ya zuru ku ba za ku ga abin da zai faranta muku rai ba a cikin mu musulmai insha Allah wa kullum ka gaya musu inna Allah cewa ubangiji alimun masani ne bi zati sudur da abin da kirjin mu na kai ta kunsa na daga gaba da kiyayya da kuma munafurci duk abin da ta kunsa ubangiji ya sani shi ubangiji da zuciya da fuska daidai take a wajensa kamar yadda muke ganin fuska haka ubangiji yake ganin zuciya duk abin da ka koye ma ka bayyana shi a wajen Allah daidai ne ka koye munafurci ka bayyana gaskiya duk a wajen Allah daidai ne ba abin da zai yi bambanta a wajen na
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم
وبيتي يجي إن تمسسكم إن تصبكم إن تشافيكم حسنة ولنصر يساميكم تيمكو أكن كافرين شريبا tsohon sai su yi bakin ciki da wannan nasarar da kuka samu da alherin da kuka samu wa in tusibkum sayi'atan idan kuma wani mummunan abu ya same ku na daga kaman fari da kuma karyewa a yaƙi yafrahu biha sai su yi farin ciki daɗi saboda kasancewarsu su dama munafukai ne ba musulmai ba ne wa in tusbiru idan har kuka yi haƙuri ala azahum abisa wato cutarwan nasu wa tattaqullaha kuka ji tsoron Allah fi muwalatihim cikin soyayyarsu nan kuka ki nuna muku soyayya la yadurrukum ba zai kuce ku ba wato kaiduhum wani makircinsu nan shay'an wani abu duk abin da suke kullawa ba zai kuce ku ba inna allaha bima ya'malun sani ubangiji da abin da suke aikatawa muhitun mai kewayo ne duk abin da suke aikatawa ubangiji ya ya san shi kuma yana kewayo da shi. Wa iza gadauta tunna ganin zamu bana anan saboda wannan ayar din mun dauke ta tana da tsawo kuma tana da bana da yawa na ganin lokacin ba zai mu samu amin bayani ba zamu dakata.
Allahumma
subhana ne bayan cewa yawo yin sallan kirita yake riga da ruku'u ko sujada duk wanda yake riga limamin sa ruku'u ko sujada inda gangan ne sallar da ta baci in karga liman tasowa daga ruku'u ko karga shi yin ruku'u ko karga shi yin sujada ko karga shi tasowa daga sujada inda gangan ne to baka da sallah. In kuma bisa rashin sani ne to ana so ka koma in ka daga kanka ka ga liman bai dago kanka ba ka koma ruku'u ko ka koma sujada sai ya dago kansa sannan ka daga kanka wannan shine hukuncin shi. Na'am.
Idan bayan ka bayyana cewa wato ne ya aure mata ba za wa sai ta zo ina shi da yayi kanta wato wa shi ne dan wannan mutumin ya aure ya ta
haƙura ta kenan. So ɗansa zai iya auren ƴar wannan matan saboda ba ƴarsa ba ce kuma ba muharraman ita wannan yaron ba ne saboda haka akwai aure a tsakanin na. A mazhabin Imam Malik ne shi wanda aka wuce shi sallah wanda sallah ya zama ne ana bi shi bashin sallah ya kamata ya jeranta. Misali ana bin sa sallar la'asar ga magariba to sai ya fara yin la'asar ko da lokacin magariba zai wuce sannan ya yi magariba a mazhabin Imam Malik yanda suka ce. Amma in ya yi musulmanci tunda dai sallar magariba ne ya yi musulmanci ba sallar la'asar ɗin ba sallarsu yana da amma an fi so da sai ya yi sallar la'asar sannan ya yi magariban shi a bisa jerantawa amma sallarsu ya yi ba wani abu a ciki. Na'am.
Yin tambaya ta bari na cewa shugaba da aka sa yi ga ba mu kayan tallafi yana ba wa su da yake so yana hana wasu shi ya hana
an ba shi kayan tallafi ne ya raba musu su duka to sai yana ba wasu suke ganin wanda yake so kuma yana hana wasu wanda baya so azatansu wai suke so tambaya wai ya halitta su yi masa duka to kaga irin abin da muke faɗa kenan ba duka ya kamata su yi masa ba nasiha ya kamata su yi masa wa'azi ya kamata su yi masa nuna masa abin da Allah yake da annabi kuma su nuna masa abin da yake in ba adalci watakil bai sani ba ne in ya sani zai daina in kuma bai daina ba su kai ƙaransa zuwa na gaba kaga sai a cire shi a sa wanda yake da adalci amma ba zancen zagi ko duka shi in suka yi haka su ma sun yi ɓarna kamar nashi duka sun zama ɗaya. To alhamdulillah. To Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah kuma ya warware mana duk abin da ya dame mu. Duk wata matsala da take damun mu ko ta kulle mana, Allah ya warware mana ita albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu damuna mai albarka. Allah ya ba mu kuma albarkan damunan da abubuwan da yake ciki. Allah ya sa damunan da za a ba mu ta zamana ba wacce za ta rusa gidajenmu ba ba wanda za ta kare shukunan namu ba wanda za ta zama ambaliya gare mu ba wacce za ta zama mai rahama ce albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaranmu maza da suke so su yi aure ba halin aure saboda ba sana'a kuma ba jari to
Allah ya ba su jari, Allah ya ba su sana'a da za su yi aure, Allah ya ba su ikon da za su iya rike mata ɗin a gidajensu. ‘Ya’yanmu mata da suke son aure su kuma da ba mazajen da suka fito suka nuna sha’awan aurensu, to Allah ya kawo musu mazan da za su aure su. Dukansu kuma Allah ya ba su mata ko kuma ya ba su mazan da suka yi aure, to Allah ya ba su zuriya mai albarka wanda za su bauta wa Allah bisa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saukar da rahamansa a ƙasarmu, Allah ya saukar da rahamansa a jiharmu. Jiha mu ta Borno, Allah ya ƙara mata ni'ima, Allah ya kare ta da dukkan sharri. Duk wani wahalan da yake cikinta Allah ya fitar, duk wani damuwa da yake cikinta Allah ya fitar da shi. Allah ya mayar mana da kwanciyar hankalinmu, Allah ya mayar mana da nutsuwanmu, Allah ya dawwamar mana da karatun Qur'aninmu, Allah ya dawwamar mana da son annabinmu, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shugabanninmu, sarakunanmu da jagororinmu, duk Allah ya ƙara musu imani, Allah ya sa tausayi a zuciyarsu, Allah kuma ya shiryar da su tafarki na gari, Allah ya musu jagoranci cikin abin da ya ba su shugabanci. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaranmu masu karatu wanda suke jarrabawa yanzu haka a jami'o'i, to Allah ya ba su nasara cikin jarrabawansu. Wayanda suka ɗauki jarrabawan jam kuma Allah ya ba su nasara, su ma su samu shiga jami'a. Wayanda suka gama kuma za su je hidiman ƙasa, Allah ya ba su kuma nasara a hidiman ƙasan da za su. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa الهادي ما سبق الهادي الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.